Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da Malama Rashida Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello wanda bayanai suka nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Owojaren inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Larabar da ta gabata tare da wasu mutane uku akan tuhume-tuhume 18 da suka haɗa da karkatar da kuɗaɗen da suka kai sama da naira biliyan 3. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa
gaskiya ne muna neman lamarin kamar yadda kuke karanta takarduna nan a kotu, kowa na iya zuwa kotu ya applying kuma za a bashi. Yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai akan binciken da muke yi, sai ita kotun ce ya kamata ta yi maganganu akai, amma ku yan jarida kuna iya zuwa ku je ku samu waɗannan takardun ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi mai ake ciki, kuma lokacin da duk aka zo kotu za ku zo ku ga jami'ai na EFCC za su zo su ba da shaida, za ku jiya daga bakin su kuma ku yi wannan rahoto. Amma wazo muna ta maganganun cewa ga yanda muka bankado ba za mu yi wannan ba.
A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce
wannan magana na mata gwamnatin jihar Kogi dan matan waɗanda suke a madafan mulki idan an rika haska fitila ana gano badakalar da suke yi, saboda na ɗaya dai ba su da sulke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma in suka yi laifi, na biyu kuma ofishin da suke magana ofishin mata gwamna ko mata shugaban kasa babu shi a tanadin duk wata doka ta Najeriya haramtaccen ofishin. To saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan, na ɗaya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi, sashe na 147, 154 musamman 174 dukkan sashi na 1 na 2 da na 3 ya daura nauyi ga ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su ya gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu.
A game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan, barista mai nasara Kogo ya kara da cewa
yan sanda a kurmi na sashi na 214 zuwa 216 da sauran jami'an tsaro wanda in ma yafi karfin yan sanda sashi na 217 zuwa 219 na tsaron mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi. Ba gaskiya bane a zo a fito kawai a ce wai ai an kama wani ana shari'a shi ya bace.
Wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakire da kudaden al'umma. Wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaki da cin hanci da rashawa shine kokarin da waɗanda ake zargi ke yi na dakile duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa sun aikata laifin da ake zargin su da shi. Duk kokarin ji ta bakin Malama Rashida Bello a yayin hada wannan rahoto ta wayar tarho da ya ci tara Fima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja, Najeriya.